Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da
Grace Alheri Abdu ga kanin labaran. ‘Yan sandan birnin Dallas da ke jihar Texas sun ce an kama mutane uku na hudunsu kuma ya mutu sa’o’i da dama a bayan da ‘yan kwantan ƙauna suka kashe ‘yan sanda biyar a wani hari lokacin aina zanga-zangar lumana. Amurka da Koriya ta Kudu sun sanar da shirin tura na’urar kare makamai masu linzami zuwa Koriya Koriya domin daƙile ayyukan nukiliya da makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi. Kana shugaban Amurka Barack Obama ya fara wani muhimmin zama na kwanaki biyu a waso yau Juma'a da Birtaniya da kuma shugabannin kungiyar tarayyar Turai.
To, kamar yadda kuka ji a kanin labarai, wannan harbin 'yan sanda da aka yi a birnin Dallas jihar Texas nan Amurka shi ya ɗauki hankalin kanin labarai da kafofin yaɗa labaru da dama.
Wani lokacin kuma a gani na su 'yan sanda masu fararen fatan. Wasu su ba su saba da mutane ba, sun dai sun haɗu da bakakin fatan, kowa dai na tsoron juna.
Wato, su bakar fata, su 'yan sanda Turawa suna tsoron bakar fata, su kuma bakar fata suna tsoron 'yan sanda, wato ba a yarda da juna ba.
Ba a yarda da juna ba.
Wani ɗan sanda kenan yake bayani akan cewa rashin fahimta ne yake sa ake samun waɗannan matsaloli. Wannan yana daga cikin hirar da za mu gabatar muku a shirinmu na yau 7 ga watan Yulin shekara ta 2016. Haka kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar mu ji rikicin da ake yi akan harkar ilimi da kuma ƙasar Kamaru. Kada kuma a mance akwai musulunci tushen rayuwa.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. 'Yan sandan birnin Dallas da ke jihar Texas nan Amurka sun ce an kama mutane uku na hudunsu kuma ya mutu sa’o’i da dama a bayan da 'yan kwantan ɓauna suka kashe 'yan sanda biyar a wani hari lokacin da ake zanga-zangar lumana. Magajin garin birnin na Dallas ya ce wasu 'yan sanda 7 da fararen hula biyu sun ji rauni a wannan lamari. An yi ma 'yan sandan kwantan ɓauna cikin daren jiya Alhamis ne a lokacin da ake zanga-zangar nuna rashin jin daɗin kashe wasu baƙaƙen fata guda biyu da 'yan sanda fararen fata suka yi a jihohin Minnesota da kuma Louisiana. Hukumomin birnin Dallas da 'yan sanda sun yi gum da baki kan mutanen da aka kama. Amma kuma baturen 'yan sandan na Dallas David Brown ya faɗa wa taron 'yan jarida ɗazu da safen nan cewa ɗaya daga cikin mutanen wanda aka kashe a lokacin da 'yan sanda suka tayar da wani bom da aka makala a jikin mutum-mutumi. Ya faɗa tun farko cewa yana son kashe fararen fata ne 'yan sanda, musamman 'yan sanda farar fata. Mutumin wanda ba a bayyana sunansa ba, ya faɗa wa jami'an da suka yi ƙoƙarin shawo kansa da ya miƙa wuya cewa ya fusata da harbe-harben da 'yan sanda suka yi kwanan nan, amma shi baya da alaƙa da wata ƙungiya. An kashe mutumin ne a bayan da 'yan sanda suka kasa shawo kansa ta hanyar tura wani mutum-mutumi da ake tuƙa shi da na'ura daga nesa, wanda kuma aka makala bom a jiki tun aka tayar dab da shi. Har yanzu ana killace da wasu titunan tsakiyar birnin Dallas a yayin da 'yan sanda ke binciken wannan harin, wanda shi ne mafi muni da aka kai kan jami'an tsaro tun bayan hare-haren ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2001. Shugaba Barack Obama na Amurka ya bayyana wannan kwantan ɓauna a zama mummunan abin ƙyama a kan jami'an da ke gudanar da ayyukansu a lokacin da yake magana daga birnin Waso a ƙasar Poland wurin taron ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO. Shugaba Obama ya ce 'yan sanda na gudanar da ayyukansu masu matuƙar wuya, kuma wannan farmaki da aka kai musu misali ne na irin mummunan hatsarin da suke fuskanta kullum.
A halin da ake ciki kuma 'yan sanda da kafofin yaɗa labarai a birnin Dallas ɗin na jihar Texas sun yi bayyana yadda aka yi wa jami'an 'yan sanda kwanton ɓauna har aka kashe guda biyar daga cikinsu kamar haka. Da misalin ƙarfe 7 agogon birnin ɗaruruwan masu zanga-zanga suka hallara a gandun shakatawa na Bello Garden suna kiran da ai garan bawul ga tsarin ayyukan 'yan sanda bayan da wasu 'yan sanda turawa suka harbe baƙar fata biyu a birnin Baton Rouge da ke jihar Louisiana da kuma St. Paul a jihar Minnesota. Da misalin ƙarfe 7:16 na dare masu zanga-zanga suka fara yin jerin gwano suna cewa sun gaji kamar yadda aka gani a faifan bidiyo na 'yan sandan Dallas. Da ƙarfe 9 na dare kuma kafofin labarai da dama sun ba da labari ko kuma rahoton cewa an ji ƙarar harbe-harbe. Da misalin ƙarfe 9:05 an ji ƙarar harbe-harben bindigogi a wani faifan bidiyo da aka gabatar. Aka kuma ji 'yan sanda suna ta cewa ana buɗe musu wuta a kusa da inda wasu hanyoyi biyu suka haɗu. An ga mutane sun tsorata suna ta gudu. Da misalin ƙarfe 10:23 rundunar 'yan sandan Dallas ta faɗa a shafinta na intanet, dandalin intanet, cewa da alamun wasu 'yan masu kwanton ƙona guda biyu sun harbi 'yan sanda 10 daga rufin wani gini. A lokacin da suke zanga-zangar suka kashe 'yan sanda 3, biyu kuma suna ɗakin wato sun ji rauni an kai su ana musu aikin tiyata, wasu 3 suna kwanci rai hannun Allah. Da ƙarfe 1:13 na dare rundunar 'yan sandan Dallas ta faɗa a shafinta na Twitter cewa an kashe ɗan sanda na 4. Da ƙarfe 1:27 na dare rundunar 'yan sandan Dallas ɗin kuma ta faɗi a shafinta na sada zumunci cewa 'yan sanda na rundunar SWAT sun kama wani wanda suka yi musayarwa da shi kuma ana binciken wani ƙunshi da aka gani kusa da shi. Da ƙarfe 3 na dare an ba da rahoton mutuwar wani wanda yake musayar wuta da 'yan sanda a garejin ajiye motoci na makarantar El Centro. Da ƙarfe 4:03 na asuba ko kuma na dare ƙarfe 10 na safiyar yau agogon Najeriya rundunar 'yan sanda ta Dallas ta ce ba ta taɓa ganin dare mai muni kamar haka ba don jami'anta guda biyar aka kashe.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Amurka da Koriya ta Kudu sun sanar da shirin tura na'urar kare makamai masu linzami zuwa Koriya domin daƙile ayyukan nukiliya da makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi.
Labarin duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a labarin duniya harbe 'yan sandan nan da aka yi a birnin Dallas jihar Texas shi ya ɗauki hankalin kafofin yaɗa labarai ba ma a nan Amurka kaɗai ba har da wasu ƙasashen duniya. To akan wannan batu na tuntuɓi ɗan Ladi Suleiman wani ɗan sanda da ke jihar Florida. Na tambaye shi na ce shin me yasa ne a yanzu wannan haka ke faruwa?
A kwanakin nan dai aiki dai na tsara doka yana da wuya. Don yawancin mutane abubuwan da suke duba suke gani a talabijin su dai ba su gane yadda dokan take ba. Kowa dai yana neman ya tsari ransa. Akwai abubuwan da su kuma 'yan sanda ɗin da ake koya musu. Kowa dai da yake zuwa aiki yana son ya koma gida lafiya.
Eh haka ne.
Ya zamanto wani wanda ka haɗu da shi an ce yana da bindiga kai baka san menene nufin nashi ba. Sai kuma kana neman ka raba shi da wannan
makamin
amma mutane da yawa sukan gani kamar 'yan sandan su dai kawai su dai halin su ne suna neman su kashe mutane kuma abun ba haka yake ba.
To ban tare numfashinka ba abun ba haka yake ba amma ka san cewa a 'yan kwanakin nan ana samun matsalar karuwa kuma baƙar fata ne ake harbewa. To me yasa kake ganin haka tunda su baƙar fata suna ganin kamar cewa ana auna su ne don launin fatan jikinsu?
To mutum dai ba zai iya shiga zuciyan shi wanda ya wannan harbin ba, amma ba inda zan ce da tarbiyyar su yan sandan da inda ake ba inda na sani da za ce ga haka ake koya musu don mutum kalan fatan shi zai zamanto dalilin da zai sa ku a kashe shi ko kuma a bar shi ya rayu. Yawancin mutane ina ji dai su kuma ya zamanto din su yan sandan ina ji inda dai suke aikin ya zamanto su Turawa ne wasunsu da suke aiki a inda bukakin fata suke da yawa. Saboda haka abin dai akwai inda mutum ya duba dai ba da zai wani lokaci abubuwa ba za su faru haka ba. To wani lokacin kuma a gani na su yan sandan ma su fararen fatan wasunsu ba su saba da mutane ba. In sun dai sun haɗu da bakakin fatan kowa dai na tsoron juna.
Wato su bakar fata su yan sanda Turawa suna tsoron bakar fata, su kuma bakar fata suna tsoron yan sanda, wato ba a yarda da juna ba.
Ba a yarda da juna ba.
To shi ne kake ganin dalilin da ya sa kenan ake ganin kaman ana harbe bakar fata ne?
Don wani lokaci abun tsoro ne, mutum bai saba da mutane ba, don su bakakin fatan ko kuma su Turawan tarbiyyarsu wasunsu daban-daban ne. Yanzu za ka ga Bature zai zare ma wani ido sai ya ji tsoro. Bakakin fata dai inda mutum ya lura da su yadda suke magana da yadda suke abubuwan nasu daban, in ba dai mutum ka saba ba sai yanzu kama abin tsoro yana ba ka tsoro ka ce to ban san me yake da nufi ba.
To kai ci gaba.
In mutum ya dubi irin abubuwan nan ina ji dai ya kamata dai suna cudanya sosai da bukakin fatan su gane ta al'adunsu kuma da wasu mannerism nasu da suke yi zai kwantar da hankalinsu.
To kai kana ganin cewa idan aka ƙara yin cudanya tsakanin bakake da jajjayen fata shi ne zai magance wannan matsala?
Ina ji zai taimaka ƙwarai, zai taimaka ƙwarai.
To amma abin mamaki ce
ya kamata su lura duk wani doka duk wani koda da aka ba su ba da biyayya zai
wato kamar idan dan sanda ya tsaida ka ka bi umarnin da ya baka.
Yes, zai taimaka.
To amma ka san yanzu galibi musamman ma bakar fata na Amurka suna ganin kama ana nuna musu wariya ne, to kai kana ganin ya za a magance wannan matsala?
Shi ne duk tarbiyya ne ya kamata su a samu mutanen da suke su kamar fararen fata yan sandan da suke wannan aikin ya kamata haɗu da su da mutanen anguwan a nuna musu cewa ba wai mu ne.
Wato kana nufin duk inda garin da ɗan sandajar fata yake aiki idan baƙaƙen fata ne suka fi yawa ya kamata a yi taro tsakaninsu su fahimci juna?
To amma abin ba kawai fararen fata da baƙaƙen fata ba, don akwai anguwan da su fararen fata din sun fi yawa, su baƙaƙen fata da suke aiki su ma suna samun irin wannan matsalan. To abin rashin ganewa ne na juna.
Wato rashin fahimtar juna.
Shi ke kawo irin wannan abubuwan. Akwai wasu in suna magana ne hannunsu kamar za a yi dambe. In baka saba gani irin wannan halin ba sai ka ga kamar mutum dama yana nema ya ji ma wani abu. Saboda haka kai kuma duk hankalinka sai tashi.
To amma ai sun dade to
juna wayannan ga yadda suke zai dan kwantar da ran mutane.
To Malam Ɗanladi Suleiman ai sun dade suna zaune tare amma ya ce har yanzu ba a fahimci ba a san halayyar juna ko kake magana ba.
To abun tarihi ne nan. Yanzu kuma da nake gani kuma yanzu wanda ake ɗauka suna shiga yan sandan yara ne sosai da ba wai sun riga sun abubuwa ba da za a iya ce ga guda ɗaya da ya kawo wannan ba. Abubuwa da yawa mutane na ganin talabijin wasu abubuwan kawai suna ganin majigi ne wannan shiga mutane kuma ba son su bi doka da sauran abubuwa nan hada wayannan duka dama can za ce tun lokacin sai da bayu din kowa ya ga kawa Bature baya son bakin fata so akwai wannan a zuciyar mutane ko mai kai an saida kai kayan laifi sai ka ce don kai bakin fata shi ya sa ka saida kai to ya za a yi abubuwan da suna da wuya amma na tabbata in dai mutane suna bin doka suna jin abubuwan da ake gaya musu zai dan ragu.
Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar daga inda wakilin sashen Hausa Sulaiman Muna Barma ya aiko da rahoton cewa kungiyoyin malaman makarantu da hukumomin ilimi suna zargin juna.
Dalibai sama da 20,000 ne suka rubuta jarabawar brevet a bana domin neman diplomar kammala karatun secondary a matakin farko wato college. Daga cikinsu an kiyasta cewa kashi 30-33 daga cikin 100 ne suka yi nasara. Wannan sakamako ya yi muni idan aka kwatanta shi da kashi 45-46 daga cikin 100 da aka samu a bara. Lamarin da ya sa masu hannu a sha'anin ilimin bokon kasar Nijar so mazargin juna da kasancewar Umar Ba'isar wannan koma baya. Dama da ya jarabawar brevet na bana an yi ta ne a wani lokacin da malaman makaranta da hukumomin ilimin boko ke yi wa junansu kallon hadarin kaji. Har ma ta kai kungiyoyin malamai ga kiran magoya bayansu su kaurace wa duk wani shirin jarabawa. Isuhu Arzuka na Naje kusa ne a wannan kawance.
In ya zama to har kallakol ba a kula ta yadda ya kamata. Dole ne ilimi ya tabarbare kuma an kai sakamako na gaskiya. Kamar an kai shi bara daya wacce mun ce mu mun yaba da wannan sakamako saboda an yi cikin gaskiya. Kuma ya nuna mana lalle akwai matsala to bana kuma kaga sai an ka halsiya gabaɗaya an ce su shiga ma cikin class dan su hana ayi wani sace-sace shi kaga wanga takamakon mu ba yajin aiki mai kawo in yajin aiki mai kawo shi sai ke an kire waɗanda bai kamata su yi korije ba sun sa hannu bisa takarda su ba kuma su sun kai karanta su ba kenan dole ne a samu tangarda.
Sai dai a cewar hukumomin ilimi a matakin secondary ya jayajen aikin da malaman makaranta suka gudanar ba ji ba gani wani zubin ba tare da wata kwakwarar hujja ba shine mafarin faduwar dalibai a jarabawar brevet na bana kamar yadda za a ji daga bakin Alhaji Bube Mamman babban magatakarin ma'aikatar ministan makarantun secondary.
Yo an kundi ba malaman makaranta in so yajin aiki suna kabadin ilimi wajen yara in yi sun dauki sun yi hata bi yo kwana bi go kwana uku an ka kilgu abota dewa a cha gwamnati ne abunda shi gwamnati ya niya alkon da ya dauka ya ce yana cika shi don ya kamata su masu ba da wani lokaci don ya samu ya cika wani alkawari amma da an yi cikin an ce kwana guda a mun kace kai an ce kwana guda ba kai shi don sai mutum ya ce ake shi a berkiyo ina tamani duk amna muka ya kamata mu dibi yan taliban ga mu dibi ko kasar tamu cikin wahala take ta karatu.
A wata sanarwar da suka fitar a wannan juma'a kungiyoyin malamai na kawancen course sun bayyana dakatar da yajin aikin da suka tsunduma a jajibirin jarabawar brevet da aka gudanar a ƙarshen watan Yuni da ya gabata saboda lura da yadda suka ce gwamnati ta fara magance matsalolin da suka yi sanadiyar ɗaukar wannan mataki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane dan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu dai ga tiriba tai ba.
To shi kuma Garba Awal daga kasar Kamaru ya aiko da rahoton cewa Majalisar Dinkin Duniya da kungiyar kare haƙƙin jama'a sun buƙaci gwamnatin kasar Kamaru din ta gaggauta sako ministan tsaro na kasar.
Majalisar Dinkin Duniya haɗi da hukumar masu rajin kare haƙƙin bil'adama na duniya sun umarci gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru da su gaggauta sako tsohon ministan cikin gida na ƙasar ta Kamaru daga gidan kaso Marafa Hamidu Yaya domin ya je ya nemi magani kasancewan yana fama da rashin lafiya a gidan yari da ke birnin Yaounde. Ita ma uwar gidan Marafa Hamidu Yaya ta ce
le groupe de travail de l'ONU qui s'occupe des problèmes de droits de l'homme a demandé qu'on libère mon mari immédiatement parce que sa détention est illégale et arbitraire.
Ya kamata gwamnatin ta Kamaru ta mutunta sharaɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya haɗe da Human Rights suka gindaya mata wajen bawa mai gidanta dama na neman lafiyarsa. Na tambayi uwar gidan tsohon ministan cikin gidan, mijin nata wani irin rashin lafiya yake fama da shi? Sai ta ce,
parce qu'il a besoin de se soigner, il a perdu un œil. L'usage d'un œil, pardonnez-moi, mais je dois insister, et il est cardiaque, il doit se soigner.
Mijina de yanzu haka ya rasa idanunsa kwaya daya, kuma yana fama da rashin lafiya na ciwon zuciya. Dole ne gwamnatin kasar Kamaru ta gaggauta ba shi dama domin ya sama wa kansa lafiya. Shi dai Marafa Hamidu yaya ana tuhuman su ne da rubda ciki da kudin gwamnatin kasar domin sayawa shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru jirgin sama. Mutanen da ake tuhuma dai su ne tsohon prime minister na kasar ta jamhuriyar Kamaru, Musa Inoni Ephraim, da tsohon manajan kamfanin jirgin sama na kasar ta jamhuriyar Kamaru Kamerko, Yves Michel Fosso, wanda yanzu haka sun kwashe 'yan shekaru a gidan yari. Ana ci gaba da yi musu binciken kwakwaf.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Kada mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za a saurari musulunci tushen rayuwa wanda Usman Kabar zai gabata.
Allahu ya rahamanu ya jidlal wal ikrami Allah shi kati da
musulunci tushen rayuwa. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. Da fatan mun azumi tare da sallah lafiya. A wannan makon za mu mai da hankali ne ga kaɗan daga cikin hudubobin da limamai suka yi a faɗin duniya, musamman a Najeriya, game da yadda suke buƙatar sallar ta kasance da kuma bayanta. Za mu fara shirin ne da saƙon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari game da sallah da aka gabatar, wanda wakilinmu Nasiru Adamu Hikaya ya aiko mana.
Bismillahirrahmanirrahim. ‘Yan uwana al'ummar Najeriya, ni Muhammadu Buhari ina so in yi amfani da wannan dama in taya ku murnar barka da sallah. Da fatan Allah ya karbi ibadunmu da addu'o'in da muka yi na watan Ramadan mai albarka. Haka kuma ina sake kira ga jama'a da a yi amfani da nasihohin da aka saurara cikin watan Ramadan domin kyautata mu'amala a tsakaninmu, son juna, gaskiya da riƙon amana. Allah ya sa a yi bukukunan sallah lafiya, a gama lafiya tare da ci gaba da sanya ƙasa a cikin addu'ar kawo ƙarshen dukkan matsalolin da ke damunta. Ubangiji Allah ya ba mu damuna mai albarka, ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali, ya ƙara mana arziki a ƙasarmu. Na gode.
Shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari a saƙonsa na sallah ga 'yan Najeriya baki ɗaya. Daga nan kuma sai Ibrahim Abdul Aziz, wakilinmu a jihar Adamawa, ya aiko mana da kaɗan daga yadda aka yi sallah a jihar Adamawa da Taraba da kuma saƙon Lami ɗan Adamawa.
Babban limami Yola kenan a jihar Adama Kadi Ahmadu Boboi, yayin da yake jagorantar sallar Idi Karama, inda malimami ya buƙaci jama'a da su ji tsoron Allah. Su ma dai Turawa 'yan ƙasashen waje fa ba a bar su a baya ba, inda wasu su ma har dawaki suka hau zuwa masallacin Idi da ke garin Yola. Gaskiya muna cike da farin ciki da jin daɗi da ma godiya ga ƙaron Adamawa da ku gayyace mu domin ganin yadda ku gudanar da sallanku. Bikin ya burge mu, a cewar wannan Baturen da ya bi al'ummar musulmi a kan doki har zuwa masallacin Idi. Daga masallacin Idi sai aka zace zuwa ƙofar manyan sarakunan jihohi biyu. To sai dai kuma a jawabinsa, Lamidan Adama Dr. Muhammadu Barkindo Aliyu Mustapha, wanda ma ya fara nuna farin cikinsa ne da aka gudanar da sallar cikin kwanciyar hankali a jihar Adama, Borno da kuma jihar Yobe da suka fama da tashe-tashen hankula na Boko Haram, musamman ma ganin yadda ake samun tashe-tashen hankula da ke da nasaba da ƙabilanci ko addini. Ya buƙaci jama'a ne da a zauna lafiya. Mai martaba Lamidan Adama kenan Dr. Muhammadu Barkindo Aliyu Mustapha, Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Har ila yau a jihar Adamawan sai muka waiwaya muka gashin yaya 'yan gudun hijira su kuma suka yi tasu sallar. Wannan ce ta sa ɗaya wakilin namu na jihar Adamawa Sanusi Adamu ya garzaya sansanin 'yan gudun hijira na Fofore domin jin yadda 'yan gudun hijira suka gabatar da tasu sallar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. da yake gabatar da hudubar sa bayan sauke sallar Idi. Jami'in mai kula da sansanin fofore da ke jihar Adama Mallam Sadiq Abubakar wanda ya jagoranci sallar Idin ya kwatanta watan azumi da makaranta.
Kai ne kai wata daya tunda safiya baka cin abin da ya kamata ka ci ka rayu ka bar shi. To sai kai duba ka gani me kake yi wa Allah na sabu wanda ya zamanto ba dole bane sai ka yi shi zaka rayu. To shi ma kana iya ka bari. Allah ya sanya watan azumi ya zama makaranta gare mu. To kada watan Ramadana ya wuce abubuwan da muke marasa kyau mu dawo mana yansu. Mu zama masu tausayin junan mu, masu gaskiya kuma masu addu'a. Allah ya yi mana kyakkyawa na ƙarshe kuma ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Kuma da Allah mu nesantar da kanmu daga tashi hankali kowane iri ne saboda baya da alkhairi.
Bayan idan da sallar Idin, na zanta da wasu mazauna sansanin ƴan gudun hijira na fofore. Da farko ga Mallam Kolo Ali.
Alhamdulillah, nagode Allah kaga bara din ina kemarun bai samu sallan Idi din ma ba. Bana yanda za samu abun moriya na gida babu a masallan iri na samu kamar yanda ana yadda ta Islam.
Sunana babagana malamodo a kofar kam nake. Alhamdulillah mun gode ma Allah tunda muna rayi. Alhamdulillah muna shi muna sha. Alhamdulillah mun gode ma Allah.
Ke sunana Chiroma Ali tun gamborun gala ne. Allah ya sa mu dawo mu da zaman lafiya haka.
Su ma yara da ke zaune a sansanin na fofore sai hamdala suke yi da annashuwa saboda abana hukumar kula da ƴan gudun hijira ta kasa wato NEMA ta yi musu kayan sallah sabanin bara lokacin da suke sansanin Kabaru.
Alhamdulillah Ibrahim ne suna. Alhamdulillah na gode ma Allah na samu kaya.
Kana kuma an bani kuma ga takalmi na ga mun an bani.
Jami'i mai kula da sansanin Sadiq Abubakar hakuri ya baiwa ƴan gudun hijirar ganin bana ba ya musu yanka ba. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
Daga sansanin ƴan gudun hijira na Fofore sai kuma wani sako da muka samu wanda wani malamin addinin Krista Pastor Ayuba Musa ya miƙa nasa sakon.
Muna godiya ga Allah Ubangiji madaukakin sarki domin ya kawo mu wannan lokaci da ake kammala azumi a tsakanin al'ummar musulmi. Bari mu yi addu'a domin Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Dukkan ababen da zai kawo mana tashin hankali da rikici bari Allah ya kawo mana da su a wannan lokaci da muke bukukuwa na sallah. Yana da kyau jama'a su gane cewa wannan lokaci ne na farin ciki, lokaci ne da ya kamata mu samu salama da haɗin kai a tsakanin mu. Duk wani abin da zai kawo mana rashin jituwa a wannan lokaci bari mu yi ko oho da su, mu yi watsi da su.
To da fatan an jo wayannan sakonni a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su a cikin shirin na musulunci tushen rayuwa da kuma wakilan mu Nasiru Adamu El-Hikaya, Ibrahim Abdulaziz da Sanusi Adamu, sai kuma wacce ta hada mana sauti Julie Leather Scratcher, Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Misalan.
To ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email.
Zan fara ne da sakon Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, ku ga yawa ƴan sandan Amurka cewa bai kamata suna kashe bakakin fatar ƙasar marasa galihu ba, domin su ma ƴan ƙasar ne kamar kowa. Sako na gaba daga Adamu Aliyu Ungulde daga jihar Borno ya ce Allah ji kan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyan harin ƙunar bakin wake da mayakan Boko Haram suka kai a garin Dambuwa waɗanda suka kuma jikata. Allah ya ba su lafiya, amin. Sako na gaba na cewa muna jajintawa al'ummar garin Dambuwa da ke jihar Borno sakamakon harin ƙunar bakin wake da aka kai musu a masallacin Juma'a. Daga Muhammadu mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Sako na gaba na cewa janar tukurburatai, mun ga namijin kokarinka wajen fatattakar mayakan Boko Haram wanda ya kai ga bude hanyar Maiduguri da kwa Gamboru har zuwa Kamaru. Abinda muke nema wajen ka yanzu ka kawo ƙarshen tsagirancin kungiyar Niger Delta ta Avengers da makamanta haka a Najeriya. Daga Aliyu Usman taka lafiya.
To masu sauraro, muna fatar za a gafarce mu domin saboda ƙurewar lokaci ba za mu gabatar muku da takaitattun labarai kamar yadda muka saba ba. To amma muna gayyatar ku domin ku saurari shirin da za mu gabatar da misalin ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya. A halin yanzu kuwa a dakaci shirin yau da gobe.